بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ɗan kwana musulmi maza da mata a nan da na nesa, gaisuwa ta addinin musulunci gare mu gaba ɗaya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bayan munin 14 ga watan Ramadan shekara 1442 bayan hijira, wanda ya dace da 26 ga watan 4 na shekara ta 2021 miladiya, daga nan masallacin jami'ar Abubakar Tafawa Balewa a birnin Bauchi muke gabatar da tafsirin Alkur'ani mai girma na wannan wata mai albarka, wata Ramadan. Muna karatu a cikin suratu Yusuf alaihi salam tare da roƙon Allah ya albarkace mu da albarkar wannan sura da ma Alkur'ani gaba ɗaya. Mun yi karatu zuwa aya ta 44, yau za mu yi karatu daga aya ta 45 zuwa abin da ya sauka a cikin wannan sura mai albarka. Allah ka ni'imta mu da fahimta, ka ni'imta mu da aiki da abin da muka fahimta. Me Allah ya ce?
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف.
وقال الذي نجا منهما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الذي نجا منهما. الله مدوكين سركي يچه وند يسير daga cikin su ba a kashe shi din nan ba cikin matasa guda biyun nan, sai yace wadakara ba'da umma, bayan ya tuna bayan lokaci mai tsawo. Wadakara bi ma'ana wa tazakkara ba'da ummatin ay ba'da muddatin tawila, bayan lokaci mai tsayi. Da ya manta din nan, yau sai ya tuna, sai ya ce ana unabbi'ukum bi ta'wilihi fa arsilun, ni zan ba ku labarin wannan fassarar wannan mafarki, don haka ku aike ni inda zan lalubo muku labari. Idan ba ku manta ba, Allah ya gaya mana a baya cewa Annabi Yusuf alayhi salam ya nemi wannan alladhi naja minhuma, da cewa tun lokacin yana alladhi dhanna annahu najin minhuma, yana zaton, yana ƙarfafa tunanin, yana da sakankan cewa zai tsira. Ya ce da shi, in ka je uzkurni inda rabbi, in ka je ka ambace ni a wurin Ubangidanka, ka tuna masa ni. Da ya je fa'ansahu shaitanu zikra rabbi, sai ya mantar da shi, sai shaitan ya mantar da shi bai tuna masa ba, har ya zama ya daɗe a cikin kurkuku shekaru. To shine Allah ya ce mana ana cikin wannan sai sarki ya mafarki, irin mafarkin da malaman zamaninsa da bokayen lokacinsa suka kasa fassarawa. Bayan ya gaya musu abin da ya gani, sai suka ce wannan mafarki azghatu ahlam, wannan ai taro, wato kwashe-kwashen mafarki ne wanda aka hada ta nan da ta can, wanda ba za ka iya sanin saitin me yake nufi ba balle ka fassara. Wa ma nahnu bi ta'wili al-ahlam bi alimin, mu ba mu san fassarar irin wannan mafarki na kwashe-kwashe ba. To ana fadar wannan, shi wannan yaro yana wurin, shine Allah ya ce, sai ya sa baki ya ce a wadakara ba'da umma, sai ya tuno da labarin Annabi Yusuf, bi ma'ana wa tazakkara Yusufa wa amrahu, sai tuna da Annabi Yusuf da kuma al'amari Yusuf mai ban mamaki na kirki da nagarta da fassarar mafarki wanda ake dacewa, sai ya tuno da shi. Sannan kuma kamar da Ibn al-Arabi ya ce, ko dai ya zama ya tuno da Annabi Yusuf a cikin kurkuku halinsa, ko kuma ya tuno da alkawarinsu da Annabi Yusuf, duk ya manta yanzu, ya manta labarin Yusuf kuma ya manta da alkawarin, sai ya tuno yanzu, sai ya ce ana unabbi'ukum bi ta'wilihi, ni zan ba ku labarin fassarar wannan mafarkin da kuke ta nema, wanda ake ta kai kawo a kai, an rasa wanda zai fassara, ni zan nemo muku fa arsilun bi mana fa ba'athuni ila man yufassiru hali ku aike ni zuwa wanda zai fassara min ni kuma sai in zo muku da labarin ana ganewa yanzu sai ka kaddara cewa ya tashi ya tafi ya je ya samu annabi Yusuf kar ka manta wannan labarin ya dade ba yanzu an yi shekaru annabi Yusuf shi kuma yana zaune kage shi ba zai manta da su ba amma tun da yana cikin kurkuku baya da alaka da outside world baka taya zai ya aika a tunawa wancan ya hakura tunda abinda ka nema bai samu ba sai ka hakura ya ci gaba da amfani da wannan lokacin wajen bautar Allah da ci gaba da wa'azinsa inda ya samu dama ya tayi yana ta halin nagarta a cikin kurkuku shi kuma wannan yau gashi Allah ya sa ya zo ya tuno ba'da ummatin bayan lokaci mai tsayi umma tana zuwa alqur'ani da ma'anoni daban-daban abinda tafi shahara wajen zuwa da shi shine al'umma ai kun san al'umma ko shine zamani na waɗansu mutane nation an gane ko ko generation duk yana zuwa da wannan inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun wannan shine ma'anar nation kenan yana zuwa kuma wato da ma'anar lokaci kamar yadda kuka ji anan yace wadakara ba'da ummatin idan sare kuma Allah yace wala in akharna anhumul azaba ila ummatin ma'duda la yaqulunna ma yahbisu sannan yana zuwa kuma da ma'anar wato abin nan almilla addini shi ma ana ce masa umma kamar da Allah yace duk waɗanda suka gabata kafiransu duk lokacin da annabawa suka zo musu illa kala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun kaga ala ummatin bi mana ala milla kamar yadda kuma yakan zo da ma'anar kudwa wanda ya kamata ai mata biyayya ko da shi kadai ne inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikin kaga bi mana kana qudwatan linnas to sai aka ce mishi umma amma anan da aka ce wadakara ba'da umma ana nufi wadakara ba'da muddatin tawila wadakara bi mana wa tadhakara ba'da amadin ba'i lokacin zamani mai tsayi sai ya zo ya tuna to sai ta aika shi sai ka kaddara cewa yanzu an aika shi qur'ani sai ya shiru bai gaya maka an ce eh an yi approving ba tunda har ka ji ya je can ya fara magana an yi approving kenan na biyu shine bai gaya maka da ya zo fitawa ta hanyar yabi ba wannan duk ba bukata saboda alqur'ani an zo ne da summary labari sai ya zama abubuwan da suke da amfani salient points kawai ake fada duk abin da yake sauran kai zaka cika saboda ka san dama dole a yi haka da yace zan je ai ya je ba daga wurin ne kawai sai yi magana sai Yusuf ya fara ji ba sai ka kaddara cewa ya tashi ya tafi ya ja nemi izini a kurkuku yana so ya ga wannan Yusuf din saboda sako ne daga gidan sarki sai aka bude ya je ya samu Yusuf me yace da Yusuf
Yusuf wali
da ya zo Allah madaukakin sarki ya ce sai ya fara gabatar da kansa gaban Yusuf ya ce Yusufu ayyuha siddiqu Yusufu ayyuha siddiq ya ce Yusufu ya kai mai gaskiyar nan kafin nan ya ce fa arsiluni ku aike ni ya ce ku shi da waye na'am ya ce ana unabbi'ukum ni zan zo muku da labari bi ta'wilihi fa arsiluni ku aika ni shi da waye shi da sarki ko shi da sarki da ɗan majalisar sarki idan shi da sarki kadai yake magana ba zai iya ce zan kawo muku labari ku aika ni ba sai dai ce zan kawo maka labari ka aike ni To ku gane wata fa'ida. Akwai wani abin da ake ce masa wato damiru tafhim. Idan za a yi magana da babba wanda yake da girma na sarauta ko na mulki, to ba a ce masa kai, sai a ce masa ku. Kamar yadda shi ma in zai yi magana sai ce mu, ba zai ce ni ba, saboda shi kadansa al'umma ce gaba daya. Shi yasa mutane da yawa suke tambaya me yasa alqur'ani Allah sai ce inna anzalnahu, mun saukar da shi. Kuna fahimta? Me yasa Allah zai ce mu bayan shi kadai ne yayi? Wannan shi ake ce damiru tafhim. Duk wanda yake da mulki, to in yazo magana yana da damar ya ce ni, yana da damar ya ce mu. Mun zartar da kaza, gwamnatin mu tayi kaza, yana nufi gwamnati na. Kaga ai da dan nauyi ya ce ni, to in yace mu ya fi nuna girma da kuma wato kwarjini na mulki. To haka kai ma in zaka yi magana da shi, kana iya cewa ku kun yi kaza, ku kun yi kaza, zan yi muku kaza, ba sai ya ce zan yi maka ba. Ana fahimta? Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'uni, yace ya ubangiji ku maida ni. Yana magana da ubangiji ne shi kadai, amma sai ya ce ku. Ana fahimta? To kaman wannan irji'uni shi ma sai ya ce fa arsiluni. Tayi yana magana da sarki shi kadai, tayi kuma yana magana da sarki da ɗan majalisa, amma ko ɗan majalisa suna nan, waye kafi damuwa da shi? Sarki, saboda duk ɗan majalisan ai sun waci ru suke sai abin da sarki ya ce. Don haka asalin wannan zamirin na girmamawa ne zuwa ga sarki. Don haka kar wanda ya sake ruɗa ka alqur'ani ka ji an faɗi jam'i a inda yake mufrad. Ana fahimta ko? Da yaje sai ya ce Yusufu ya kai wannan mai gaskiya shine ayyuha siddiq, afsina fi sab'i bakara, ka bamu fassarar mafarkin da aka ga shanu guda bakwai. Siman, ƙosassu masu ƙiba masu mai. Ya'kuluhunna sab'un ijab, waɗanda waɗansu shanun guda bakwai ƙanjamammu suke cinye su. Wa sab'i sumbulatin khudr, sannan a gefe guda kuma ga zangarniya guda bakwai kwarra. Wa ukhra yabisat, ga waɗansu guda bakwai ɗin su kuma busassu. Ana fahimta? Ka bani fassarar wannan mafarki da mutum ya ga haka, la'alli arji'u ilan nas, saboda in koma zuwa ga mutanen da suka aiko ni, la'allahum ya'lamun, saboda su san fassarar wannan mafarkin. Ana fahimta? Da yace la'alli arji'u ilan nas, domin in koma zuwa ga mutane, waɗansu mutane, dukkan mutane, ko kuma annasul ladina arsaluhu, mutanen da suka aiko shi, ko dukkan mutanen duniya suke nema? A mutanen da suka aiko shi, waɗanda yace fa arsiluni. A larabci ana amfani da annas, ana nufi mutane gaba ɗaya, ana kuma faɗan annas ana nufi wakilan mutane, ko da mutum ɗaya ne. Alladhina qala lahumun nas innan nas qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Allah ya ce waɗanda mutane suka ce da su, ga mutane sun yi muku ƙawanya, don haka ku ji tsoronsu. To wasu mutane ne na farko, waɗanne ne na biyu? Wannan mutumin farko mutum ɗaya ne, ya ce da su ga mutane sun taru. To ko da mutum guda ya yi magana, in a madadin waɗansu ne ana iya ce masa annas, balantana an samu biyu, uku, huɗu. Don haka da ya ce abin nan la'alli arji'u ilan nas, bimana la'alli arji'u ila ba'dhin nas, zuwa waɗansu mutane waɗanda su ne suka aiko shi, la'allahum ya'lamun, saboda su sani. Saboda su san me? Wannan ɗaya kenan daga cikin abin da malamai suka ce. Ibnul Arabi ya ce yahtamilu an yakuna ma'anahu la'allahum ya'lamuna ta'wilar ru'ya. Kun ji wannan? Ya ce wa yahtamilu an yakuna ma'anahu la'allahum ya'lamuna makanaka wa annaka lazilta fil sijni fatakhruj fayaduma sha'nuka. Yace tayi kuma ma'anarsa shine ba yana nufi in koma in sanar da su don su san fasarar mafarkin ba, zan koma in faɗa in ce ai ga kanan har ka fasara wannan mafarkin, saboda a kira ka ka fasara da kanka a san kana nan, saboda darajar ka ta daukaka ashe zaka iya fasar wannan mabarki to yau mutane za su san darajar ka shine ma'anar la'allahu ya'lamu ana fahimta kaga duka zai iya dauka wato wani dadi da alqur'ani yake da shi shine zai faɗi jumla daya ko kalma daya wanda za ta iya daukan ma'anoni da yawa amma sai Allah ya zabo wanda zai iya daukawa duka sai ka hada sai ya zama dan karamin passage amma yana da fa'idoji da yawa shi yasa zun ka dauki tafsirin qur'ani har yanzu ba a gama ba har yanzu ba a gama rubuta tafsirin qur'ani ba ana tayi in ka tara tafsirin qur'ani yanzu a duniya sun kai mujalladi nawa tun a da kuma nawa ake da su Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yace in yazo tafsirin alqur'ani yace in nazo zan yi tafsiri yace qara'tu ma yazidu ala 1000 kitab tafsir wa idha tasaddaitu litafsiri astahdiruha kullaha yace ni na karanta littafin tafsiri sama da 1000 yace in na zauna zan yi tafsiri dukan su ina tuna su sai dai zabo wanda na gara ma in san muku in bar saura yanzu tun da ana haka yanzu kuma nawa ne yake tattafin tafsiri kaga ba za a iya gama sharhin alqur'ani ba to shi yasa in aka ce ma'anar kaza sai ka ji ya ce tanan zai dauki ma'ana kaza zai dauki saboda dukka hada musu kamar yadda Ibn Jarir ne tsabari yake cewa duk inda ka ga ma'ana biyu uku hudu duk za su fasaru akan aya dukka dora musu saboda duk zai iya daukawa don qur'ani ya fi karfin jumla daya ma'ana daya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya masa rahama yake cewa da aka kulle shi a kurkuku sai ya rinka sai ya samu damar da zai ta muraja alqur'ani yace sai dauko qur'ani in sauke ni kadai na a cikin kurkuku ina bi tare da tadabburi da tafakkuri da yin kokarin gano tafsiri ni da kaina ina ta yi banda wanda ya karanta ba yace yanzu sai yana yi wa kansa tafsirin qur'ani yana gane ma'anar inda za a yi kuka yayi inda za a ji albishir a ji inda za a ji dadi a ji inda zai zama wa'azi a dauki wa'azin ayi aiki da shi yace haka zai yi yace wallahi kowace aya daya idan nazo wucewa a kowace sauka daya sai naji wata fa'ida a cikin ayar wanda ban taba jin wani ya fade ta ba a duniya yace in na gama saukan qur'ani na sake daukowa sai in ji wata fa'ida ta zo mun sabuwa a cikin the same aya wanda ni ma ban taba tuna ta ba a baya kuma ban taba jin wani ya ambace ta ba a baya yanzu shi har ya gama nasa ya tafi zuwa yanzu an gama wallahi ba za a gama ba قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا شيسا علم القران بها قاريوا ام فهمتا كو ماي فاروا غبا
قال تزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم فذروه
Annabi Yusuf alayhi salam ya fara fassarar mafarki yace qala tazra'una sab'a sinin da'aban fassarar mafarkin ku ga ta nan kamar haka yace za ku yi ta noma zuwa shekara 7 a jere ku dukufa wajen noma fama hasabtum duk abinda kuka girba kuka samu a ƙarshen damuna na abinda kuka noma fadaruhu fi sumbulihi sai ku bar shi a cikin zangarniyarsa kar ku caske shi illa qalilan mimma ta'kulun sai dai kadan na daga abinda za ku rinka ci wannan ne za ku rinka dauka ku caske ku ci sauran kuma ku bar shi a sto a cikin zangarniyar sa thumma ya'ti min ba'di zalika sab'un shidadun bayan wannan bayan wadannan shekaru 7 sai kuma a samu wadansu shekaru 7 din waɗanda su kuma masu tsanani ne shekaru ne da fari ya kullu ma qaddamtum lahunna waɗanda su zai shekarun da za su cinye abinda kuka tara musu a cikin shekarun da aka samu amfanin gona illa qalilan mimma tuhsinun sai dai kadan cikin abinda za ku bari wanda kuka taskace shi ne kawai abinda zai saura amma za su ta ci sai dan abinda kuka yi tsini da dabara thumma ya'ti min ba'di zalika 'amun bayan an gama shekara 7 din farko an yi shekara 7 ta biyu shekaru 14 sun wuce sai kuma a samu wata shekara da za ta zo ta gaba 'amun shekara ce fihi yubatun nas wanda a cikin ta mutane za su samu albarkar damuna wanda za su samu ruwan sama mai yawa wa fihi ya'sirun kuma mutane za su samu amfani na kayan marmarin da har za su rinka matsewa ana fahimta ko annabi Yusuf ya gama fassara wannan bafarki cikin aya biyu amma an tara katti sun gama duk abin da za su yi an kashe energy and resources duk sun kasa fassarawa suna ta kame amma annabi Yusuf yana zuwa yace fassara ita ce tazra'una sab'a sinina da'aba ya bada rumuz ne na fassara bafarki yake cewa waɗannan shanu guda 7 kosassu da ya gani ana fahimta to sun zama kamar symbol ne na shekara 7 da za a samu damuna mai albarka shi yasa kaga shanu sun koshi saboda shanu sai an samu damuna ta yi kyau su sha ruwa su ci daga ciyawa da yabanya su ma sai su yi kyau idan damuna ba ta yi kyau ba zai yi kyau ga dan adam ba kuma ba zai yi kyau wa dabba ba domin Allah ya ce duk abin da aka samu na albarkar damuna mata'an lakum wa li an'amikum da ku da dabbobinku ne don haka ganin dabba ta koshi symbol ne na alamar damuna ta yi kyau don haka tun daga gansu guda 7 to symbol ne na cewa shekara 7 za a yi kowace saniya ɗaya tana daidai da shekara guda ne ana fahimta ya'kuluhunna sab'un ijab ka ce waɗansu busassu ƙanjamammu suna cinye waɗannan to kamar shekaru ne lokacin da aka samu year of production ya zama ana samarwa aka zo kuma year of demand and consumption wanda ana nema ne kuma ana ci ai dole consumption ya rinka ci daga production ba yanda za a yi production ya tsaya consumption yana ci gaba kuma production shi kuma ya ci gaba da wanzuwa shi yasa yace dole ai abinda kake consuming daga abinda kai producing ne shi yasa waɗannan kosassun idan kanjamammu sun zo sun rasa abinda za su ci me za su ci production din da waɗannan shanun suka bayar don haka kayan amfanin gonan nan waɗanda wannan dabbobi suka zama symbol din su waɗannan busassun suna symbol din shekaru na fari ne na rashin abinci don haka su za su rinka cin abincin da kuka bari shine ma'anan wato illa qali fadaruhu fi sumbulihi shine ma'anan ya kullu ma qaddamtum lahunna su za su rinka cin abinda kuka ajiye kuka taskace ana fahimta illa qalilan mimma ta'kulun yace fadaruhu fi sumbulihi ku barshi a cikin zangarniyarsa saboda samu daman da za su ci din yanzu saniyar nan da ta tsaya ana fahimta har wannan din ta samu dama tana ci ai saboda saniyar tana nan ne to kamar wannan shine ma'anan ya rinka ci daga ciki sannan da kace sab'i sumbulatin khudur kaga kwarra jam'i ne na koraye ko a ce koraye kore kenan to kaga korayen zangarniya guda 7 su ma symbol ne na lokacin da za a rinka samun wato amfani na tsiro kamar yadda za a samu amfani na dabbobi to amfanin da kuka samu na kayan abinci a cikin shekaru 7 alamu ne da aka sake maimaita shi ta hanyar ganin zangarniya guda 7 koraye kaga in damuna ta yi kyau to za ka ga yabanya kuma ta yi kore ta yi kyau to sai ya ce wa ukara ya bisa da waɗansu kuma ke ƙasassu busassu waɗannan busassu ya nuna maka alamar shekarun da za a yi fari da yunwa da wahala kenan to abinda kuka tara a cikin waɗannan shekaru, waɗancan shekarun su za su rinka ci, kuma za ku rinka ɗiba kuna ci illa kalilan mimma tusinun, sai abinda kuka rage kuka ajiye, bi ma'ana illa kalilan mimma tadafiruna wa tahfazun, abinda kuka taskace kuka kiyaye shi, to shi zai ci gaba da zama. Don haka kuna da bukatar abubuwa guda uku. Abu na farko da kuke nema shine tazra'un, ku tsaya ku yi noma sosai. Abu na biyu da kuke nema shine mimma tusinun da kuma fadaruhu, kuna da bukatar economy, kuna da bukatar wato strategy, economic strategy, ta yanda duk abin da kuka samu za a iya tsumi da dabara sa a ajiye. Sannan abu na uku da kuke bukata shine kuna bukatar ƙwararru waɗanda za su iya samar da amfanin gonar da za ta iya madadin shekara bakwai. Sannan kuna bukatar ƙwararru waɗanda abinda aka samar a shekara bakwai ɗin za su iya maintaining ɗinsa, a yi utilizing ɗinsa ya amfani sauran shekara bakwai wanda ba za a yi production ba. Abubuwa nawa ake nema? Abubuwa uku. Tunda ya ce fazaruhu, kaga ba dole kuma ana neman wanda zai iya. Kuma ya ce illa kalilan mimma tusinun da mimma ta'kulun. Mimma ta'kulun kowa zai ci, amma ba kowa zai iya taskacewa ba. Don haka ana neman ƙwararrun da za su iya taskacewa, ana kuma neman ƙwararrun da za su iya samar da amfanin gona. Sannan sai ya ce sun baya ake min bani zalika sab'un shidadun ya kullu ma qaddamtu lahunna illa qalilan mimma tusirun thumma ya'ti min ba'di dhalika 'am. Sannan sai a samu kuma shekara ta amfani da yabanya. Wannan shekara kai idan ta zo, to za a samu arziki mai yawa, fihi yughatun nas, ay fihi yu'tan nasul ghay wa huwa al-matar, mutane za su samu ruwa, wa fihi ya'sirun, ay wa fihi ya'sirun nasu ma yu'saru ma yu'saru min as-samarati wal fawaki, mutane za su samu damar amfanin da za su samu na daga kayan abinci da kuma kayan marmari, wanda har za su samu dama ba ma ka sha fresh ba, har ma ka samu excess din da za a matse ayi juice da shi ayi tasha. Ana fahimta ko? To wannan shine tafsirin waɗannan ayoyi, sai fa'idojin da suke cikin waɗannan ayoyi. Waɗannan ayoyi sun koya mana cewa ka jira lokacin Allah ya yi. Ana ce God's time is the best, ko? Lokacin da Allah yake so ya ɗaga ka, ka yi haƙuri ka jira. Kar ka yi gaggawa, kar ka nuna gajiyawa. Lokacin ɗaukakar ka idan ya zo, wallahi Allah zai ɗaukaka ka. Annabi Yusufu alayhi salam ya nuna iya haƙuri. Yana so ya fita, shi ma ɗan adam ne, har ya ce ka je ka tuna wa sarki in fita, amma sai haƙuri ya ci gaba da zama. Ya zauna fa bid'a sini, shekara da shekaru yana ta haƙuri. Lokacin da ake meeting a can inda sunansa zai fito, ya san ana wannan meeting ɗin, ya haɗa baki da su akan in an je a ce zan iya fassarawa. Idan Allah ya sa ranar ka da za ka yi shining ta zo, wallahi kana nesa, Allah zai turo a zo a neme ka. Mutane suna kasa gane wannan, shi yasa za ga mutum yana ta faɗi tashi da neman alfarma, dole sai ya yi kaza har ya je nemi abin da bai cancanta ba, akan dole shi sai an bashi. Wallahi in ka cancanta, Allah ya sani, kuma Allah zai kira ka. In ko Allah ya ce sai ka yi, na rantse muku da girman Allah, duk wanda ya ce ba za ka yi ba, ba zai iya bacci ba sai ka yi. Ku dogara ga Allah, ku nema aurin Allah. Allah yana da komi, wallahi in abundance. In kaga Allah bai baka ba, lokacin ka bai yi bane. Idan Allah ya ce za ka yi cara, to ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha, duk wanda Allah ya ce sai ya samu, wallahi sai ya samu. Don haka mutane akan mulki, da mutane akan yin suna da fame, da mutane akan dukiya, za ka ga suna kai komo su iya yin komi, saboda dole mutum sai ya zama. Amma ba dole bane in ka yi din sai ka zama, sai wanda Allah ya rubuta zai zama. To in ko in Allah ya rubuta sai ka zama za ka zama, to wallahi ko kana boye a ɗaki sai ka zama. Yanzu Annabi Yusuf daga ina ya samu ɗaukaka? Daga kurkuku ba. Ya yi kamtan? An kama gwamnati tare da shi? yana cikin jam'iyya mai goyon baya? An san da shi? Dafa bawa ne daga ina ya fito? Daga ƙauye. Sai rijiya, sai kasuwa aka sai da shi, aka yi cinikinsa kamar akuya aka sayar. Aka zo aka ajiye shi a cikin gida ya zama kamar kuku da boyi. Daga nan sai kuku, don Allah akwai ɗaukaka a cikin waɗannan? Amma yana fitowa, za ku ji a can gaba sarki zai ce innaka al-yawma ladaina makinun amin. Yau ga babban mutum ya zo. Da haka za a tarye shi daga cikin kukun. Wallahi lokacin da Allah ya ce zaka fito, zaka fito. Kuma in Allah ya ce ba zaka fito ba, zaka kashe kuɗi, zaka kashe lokaci, zaka hana kanka bacci, zaka yi hasada da baƙin ciki akan waɗansu. Kuma wallahi sai dai ka gani ana yi. Allah ya sa an gane wannan saƙon. Fa'ida ta gaba ita ce, sarki ya yi mafarki. Yana yin mafarki sai ya tara jama'ansa yana neman shawara. Su kuma wannan magana ce wadda ta shafi ikonomin ƙasa, kuma ta shafi abu mai matuƙar muhimmanci. Amma sai kuskure sai zama mutanen da ya tuntuɓa ba waɗanda suka cancanta ba ne. Don haka shugaba shi zai yi ƙoƙarin zaɓa wa kansa cabinet waɗanda suka cancanta, saboda kar ya samu matsala wajen kawo mutanen da za su zo suna ba shi munanan shawarwari. Yanzu ya zo ya yi shawarin da wannan magana da ake magana fa, ana yanke hukunci ne akan abin da zai zama makomar ƙasar Masar na kusan wato budget ɗin da za a mata na shekara 15. Amma sai gashi waɗansu suna ce adghasu ahla, wannan ai tatsuniya ce, wannan ai kwashe-kwashen mafarki ne wanda bai da wani amfani. A tashi kawai a taron ma nahnu bi ta'wilil ahlam bi amali. Wannan yana nuna muhimmancin mutum ya kawo mutanen da suka kware a kusa da shi waɗanda za su ba shi shawari mai kyau, waɗanda ba za su nemi gina kansu kaɗai ba, ko a fada ko a wurin matsayinsa. Fa'ida ta gaba ita ce, yana da kyau mutum ya zama a matsayinsa na shugaba, ya zama yana da PA ko SA wanda zai rinka tuna masa abubuwa masu muhimmanci da suka shafi mulkinsa. Yanzu Annabi Yusuf ya ce da wancan, uzkurni inda rabbika, ka je ka tuna wa ubangidanka labarina. Ya tuna? Bai tuna ba. Amma wannan yaron ba shi ne babban mai laifi ba, shi yasa aka kulle Yusuf ne? Ba shi yasa aka kulle Yusuf ba. Ai sarki ne yasa aka kulle Yusuf. Shi yasa yace in ka je ka tuna wa sarki labarina. Amma bai tuna ba. Shi ma sarki bai tuna ba, ya manta da shi. Yana nuna cewa inda a ce sarki yana da wani wanda ya zama PA akan maganar haƙoƙin waɗanda aka tauye wa haƙƙi, ko akan haƙoƙin fursunoni, da zai samu a tuna masa da rekod ɗin Annabi Yusuf, cewa wancan fa an ajiye shi akan za a yi investigation. Har yanzu ba a gama investigation ba, ranka daɗe, har yanzu wannan yaro yana rufe, har yanzu wannan yaro ba a san haƙƙinsa ba, wannan yaro an take haƙƙinsa. Inda yana da mai bashi shawari akan wannan da ba a kai haka ba, da bai kai falabisa fi sijini bid'a sinin ba. Wannan ya nuna akwai muhimmanci duk wanda yake mulki. Ko da mulkin ka karami ne a nan karkare na, kai ne amiri na MSS, akwai ɗansu abubuwa da ake bukata a yi wanda dole za ka manta. Ballantana wanda yake shugabancin mutane da yawa, akwai al'amura da dole wani lokaci tunda mutane sun maka yawa za ka manta. Kuma yadda kowa yake da hidimar iyalansa, kai ma kana da shi. To sai ka samu wani wanda zai rinka tuna maka abubuwa masu muhimmanci yana ajiye maka, sai ka ce ka rinka tuna mu. Fa'ida ta gaba da muke fahimta a nan shi ne cewa wato shugabanni suna da buƙatar mu rinka ba su uzuri. Duk wanda ya rike kujera ta mulki, wallahi ka rinka ba shi uzuri. Yanzu wannan sarki da ya ce a je a rufe Yusuf, ya yi niyyar mugunta ne? Badalahum min ba'di ma ra'awul ayati, sun rufe shi ba da kyakkyawar manufa ne? Bi ma'ana min ba'di ma ra'awul ayati dallati ala bara'ati Yusuf, sun tabbatar da cewa Yusuf bai yi laifi ba, sai suka ce a je a rufe shi kafin al'amura su nutsu wata ɗaya, shekara ɗaya, shekara da shekaru, falabita fi sijin bi da asini. Daga za a yi bincike, duk da cewa shi ne da gaskiya, amma an ji an ajiye shi shekara da shekaru. Ashe sarakuna da shugabanni suna iya kuskure a abu ba da gangan suka yi ba, saboda dambu in ya yawa baya jin mai, in ji Bahaushe. Akwai abubuwan da zaka ga shugaba ya zo ya yi alkawari ya ce zan yi, amma ba dole ya zama ya tuna su gaba ɗaya ba. ana fahimta ko lokacin da yake neman mulki ko kuma lokacin da ya kai ziyara ko lokacin da kuka nema zai iya cewa zamu yi yana nufi zamu yi lokacin da aka samu dama an samu damar ga wasu kuma su ma to dole ne a rinka bawa duk wanda yake kan kujera na shugabanci a rinka bashi uzuri sai in an tabbatar da cewa wani abu da gangane ana fahimta ko shi yasa wannan mun fahimce shi a cikin cewa sarkin nan sai lokacin da ya gano Yusuf tukunna matsayin da ya bawa Yusuf zai sa ka gane dama ba da gangan yasa aka ajiye shi ba kaga dole ka bashi uzuri duk dade wanda annabi Yusuf ya yi fa'ida ta gaba da zamu fahimta anan ita ce cewa wato ana iya neman ilimi ta hanyar kai da kanka idan ka san abun ka bayar da sani idan kuma baka sani ba ka je ka nemo sanin ka zo ka kawo shi ma hanya ce ta karantarwa kuma ɗaya daga cikin hanyoyi ne ma da bada fatawa akwai fatawa da ake ce mata fatwa naqal akwai fatawa da ake ce mata fatwa insha idan ka tambaye ni na taba bincike akai na san amsa sai in ce maka halal ne ko haram baka aya ko baka hadisi ko baka magana kata ka'ida ta fiqhu ko maka bayani ka gane wannan na riga na sani wannan shi ake ce fatwa insha fatwa na kalshi ne ni ban sani ba a yanzu amma na san inna tambayi wane zan sani kai baka da dama da zaka tambayi wane to malamai suna iya wannan sai a haugada ni ban sani ba amma akwai malami na in ka tambaye ni sai in ce to jira ni zuwa gobe in bincika akwai binciken da zan bude littafi in yi akwai wanda sai na tuntuɓo ni malami sai in tambaya akwai abinda ina ji kamar na san amsar amma ina dan shakka sai na gwada amsata da amsar wani malami da yake sama da ni sai in samu tabbas kafin in baka amsa wannan ita ake ce fatwa insha ai fatwa na kan ya muka gane wannan shine yace ana unabbiukum bi ta'wili ni zan baku amsa amma daga wuri na fa arsilun ku aike ni inje in nemo ana fahimta don haka duk wanda ya bada fatawa ta wannan hanya ta inganta a musulunci shi yasa zaka ji malaman sunna zai iya ce maka Sheikh Ibn Uthaymeen ya ce kaza Sheikh Ibn Baz ya ce kaza Sheikh Albani ya ce kaza malam wane ya ce kaza shi kuma yana baka amsa ne amma yana dogara da amsar wane wannan shine fatwa na kal ya halatta a musulunci saboda ya ce ana unabbiukum bi ta'wilihi fa arsilu fa'ida ta gaba ita ce wato mun fahimci yadda kwakwalwar dan adam kamar yadda jiya malam kuka ji ya fara faɗa yadda kwakwalwar dan adam take da tsada wajen tara bayanai da kuma istihdarin ta lokacin da ake nema yana ɗaya daga cikin mafi girman ni'imar Allah ga dan adam shine dan adam ya tuna yanda ya bambanta shi da sauran halittu wajen bashi kwakwalwa bamu da bambanci da dabbobi wajen kwayan ido muna da shi suna gani muna gani kunne muna ji suna ji harshe muna ɗanɗano suna yi galibin organs of sense da muke da shi su ma suna da shi abinda ya bambanta mu da su zuciya da kwakwalwa wajen memory da tuna abu da kuma haddace abubuwa wannan sai bil adama wato abinda Allah ya taskace a cikin kwakwalwar dan adam wayoyin da suke ciki a cikin kwakwalwar kowane dan adam fa akwai more than 1 billion neurons a cikin kwakwalwar ka da Allah ya baka din nan kana iya taskace bayanai har yanzu fa bincike na kimiya bai gama kure girman capacity brain din dan adam ba wallahi in za a yi comparing dinsa da na'ura mai kwakwalwa ta zamani yanzu computer to zan iya ce maka a takaice kwakwalwar dan adam mutum daya za ta iya storing sama da duk abin da yake cikin computer duniya na internet duk bayanan internet na duk computer duniya kwakwalwar mutum daya za ta iya dauka kuma wallahi ba za ta cika ba a cikin shekarar 2018 da suka da bai wuce din nan wani bincike na wasu malaman kimiyya a University of California suka gano cewa za a iya kiyasin kwakwalwar dan adam ta kai capacity da za ta dauki inda za a maida ita kamar digital memory za ta iya daukan abin da ya kai 2.5 petabyte me kuke da shi na farko kilobyte ko wanda yake da 1000 byte daga shi sai megabyte ko wanda yake da 1000 kilobyte daga shi sai gigabyte ko wanda yake da 1000 megabyte daga shi sai terabyte ko wanda yake da 1000 gigabyte to daga shi ne sai petabyte wanda yake da 1000 terabyte to kokolwar dan adam tana da 2.5 petabyte haka Allah ya tara a cikin kokolwa wannan fa binciken da suka yi zuwa yanzu inda za a ci gaba da bincike wallahi za a gano ya mafi haka wannan shine baiwar da Allah ya wa dan adam fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban shi yasa zaka ga ana fara magana dan sai ka zo ka tuno wani abin da ka dade yanzu tunda aka yi storyin din maganar uzkurni inda rabbika amma yazo yace bid'atinin an yi shekaru amma ana fara an ce ana fara maganar mafarki da fa ba fadi sunan Yusuf ba amma sai Allah ya ce wadakara kawai sai suna me ya kawo wannan kokolwa ke haka Allah ya wa dan adam baiwa abu zai faru shekara da shekaru ana fara magana sai kaga lokaci daya yazo gare ka jama'a mu gode wa Allah akan wannan yanzu ku dalibai da kuke karanta kimiyya da fasaha kun fi kowa cancantar ku rinka gwada abin da kuka gane na kimiyya da da imanin ku saboda ka gane wato darajar da Allah ya maka matsayin dan adam don ka kara imani yanzu idan dalibin kimiyya bai imani ba wai zai imani Allah ya kara mana dacewa fa'ida ta gaba ita ce muhimmancin noma da kuma amfanin noma ga tattalin arziki annabi Yusuf yana fara fasara mafarkin nan sai ya ce mene tazra'una yace ku yi ta noma sab'a sinina da'aban mafita akan wannan hali da za a shiga na kakalika yin tattalin arziki ba shine kawai ayi tunanin yanda za a samar da kuɗi matasa su samu aiki kowa ya samu aiki a Central Bank kowa ya samu aiki a Tona Man Petrol duk wannan ba shine asalin hakikanin tabbacin rike tattalin arziki ba wallahi abin da yake komai tabbaci ne noma ba wani abin da yake da karfi a economy kaman food security kaman agricultural economy idan kuna da shi to kowa zai nema a wurin ku kuma ba dole sai kun nema a wurin wani ba duk motocin da kuke kerawa da duk man fetur din da kuke da shi ba za ku ci su ba ana fahimta amma noma kuna iya kubcewa kowa ya ce kayansa ku ci noman ku su kuma su ci nasu su ganin za su iya kai ne kake da abin da dole a zo sai an tsaya saboda haka duk wata kasa da take za ta dogara da a wani abin da take kerawa ko abin da take tona ta sayar ko abin da amma ba noma ba to wallahi wannan kasar ta kama hanyar halaka haka dole ne shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana daga cikin karantarwar sa ga wannan al'umma cewa mu bai da hankali da noma annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cikin hadisin Bukhari da Muslim yace ma min muslimin yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an ba wani musulmi inda kai musulmi ne kana da imani da Allah da zaka yi noma da kyakkyawar niyya ka dasa itace ko ka shuka wani tsiro da sunan zaka yi noma yace fa ta'kulu minhu tayrun aw insan ya zama tsuntsu ya zai caka ko kwaya ɗaya ne ya ci ko dan adam ya ci illa kana lahu sadaka face sai ya zo maka sadaka ne duk tsuntsun da yake zuwa ya ci abin da ka sa ko ka dasa kana samun ladan sadaka ballantana abin da ƴan adam za su ci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda muhimmancin noma yace mana shi ma hadisi ne na Bukhari da Muslim na Abu Huraira yace man kanat lahu ardun falyazra'ha duk wanda yake da gona ya shuka kar ya barta a banza duk wanda yake da gona ya yi shuka yace awli yamnaha akahu ko ya ba wa abokinsa ko dan uwansa wanda shi zai noma ko ya bashi kyauta ko ya bashi haya amma dai a barta kasa tana fata yi ba a yi noma ba manzo Allah ya ce kar a yi haka sai ce fa in aba falyumsik ardahu in ya ce ba zai bayar ba to ya rike gonarsa ba maso kaga manzon Allah ne maka wannan ai kai maka san wannan ba magana ce ta wasa ba yace kayi noma in ba za ka yi ba ka ba wani cikin mutane na al'umma ta yayi noma don a samu arziki in ka ce ba za ka bar ba je ka rike kayanka ba maso shi yasa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam duk da Madina da wannan hijaz din ba wuri ne na albarkar noma ba amma sai da suka mai da Madina ta zama wurin albarkar noma Uthman ibn Affan aka ganshi yana dasa itaciya sai aka ce mishi yanzu kai kana shuka a yanzu ka riga ka tsufa sai ce ai wallahi ko tashin kiyama ne aka ce yanzu za a busa yace wallahi bazan fasa shukawa din nan ba gara a busa taho tashin kiyama ya same ni ina abun amfani sama da a ce tashin kiyama ya same ni ina zaman banza yace shuka zai ci gaba bai ci ba zai je ina fila ba yace ko tashin kiyama ne za a busa taho sai na ci gaba da wannan abun bazan je ina ba Abu Darda ɗaya daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama aka ganshi yazo zai dasa goriba an kun san goriba sai wani yaro yazo yana masa ba'a yace ha ba kai kuwa yanzu wannan sai ta yi shekara 20 fa kafin a ci kai kuma shekarar ka nan yanzu ya rage a duniya sai ce ayya kai ne baka da wayo yace ai ni ladan nake so ƴaƴan itacen ne zan bari wasu su ci ina shukawa na samu ladar na kwashi mai amfanin ƴaƴan itacen shi kuma kowa ma in ya ga dama zai ci to kage kikkiawar manufa ta sa suke noma Abdurrahman ibn Auf da wasu daga cikin sahabbai kaman su Talha kaman su Abu Talha suka rika zuwa Sham duk da cewa kasar Madina da ba a jarraba an ga cewa za ta iya noman alkama ba su kuma Larabawa kaga suna bukatan alkama saboda yin gurasa da sauran su abincin su shine babban hadin su haka aka yasa aka je aka rika importing din da duk abin da za su ci sai dai ai importing daga Sham sai sa aka je aka nemo masa iri sai fara shuka da haka yana yi yana ci da iyalansa har ya zo ya zama kafin lokacin sahabbai ya shude sai da ya zama Madina ita ma ta fara exporting din wheat da flour wanda mutane suke bukata a sauran kasashe wannan duk saboda tarbiyyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu ma da haka ne zamu yi shi yasa ke tazra'una sab'a sinina da'aban fa'ida ta gaba da muke fahimta anan shine da yace da'aban bi ma'ana mutataliyatan mutatabi'a ayi ta noma kar a tsaya ala istimrari wa dawam kar a tsaya wannan ya nuna cewa noma ba lokacin da za a daina kuma ana bukata da yace in aka yi bana kaga baki za a gano kurakurai da akai sai a gyara wannan shi yake nuna muhimmancin modern technology akan noma saboda dan abin da zaka noma na hekta daya in kai amfani da technology idan na zamanin da wanda zai amfani da modern technology sai kaga ya samar da ninkin baninkin abin da zaka bayar sai sa yake da'aban ayi ta yi a dukufa har a rinka gano sabbin hanyoyin da za a tara abin da zai yi amfani wa shekara bakwai masu zuwa fa'ida ta gaba ita ce da yace fadaruhu fi sumbulihi ku bar shi a cikin zangarniyarsa wannan ya nuna muhimmancin ajiye amfanin gona domin ya dade ya kuma nuna muhimmancin preservation yanda ake iya ajiye abu don kar ya lalace idan shi a lokacin ya ce hanyar da suke amfani da ita domin ai preserving abinci kar ya baci shine a bar shi a cikin zangarniyarsa to ina kuma ga wannan zamani da muke da hanyoyin preservatives da yawa wanda za a iya ajiye abu ya dade ana fahimta ko kaga wannan hasken Qur'ani sai nuna mana cewa fadaruhu fi sumbulihi mu ma a yanzu fadaruhu fi sumbulihi mu ma mu rinka ajiye abin da zai dade saboda amfanin gaba sannan wannan yana nuna mana cewa ya halatta mai noma idan yayi gonarsa yana iya bari ba sai ya cafke ba ya cire zakarsa a haka ba a cire zakar gyada sai an yi kiyasi da barariyar gyada ba a cire zakar shinkafa sai an yi kiyasi da abar shinkafar banda wanda take cikin bawo haka masara haka dawa dukansu to amma kai yanzu ba ka bukatar ka cire masarar daga jikin totuwarta ko shinkafar daga bawonta ko gyadar ka bare ta ya halatta ka barta haka ya halatta ka bari idan ka rusa samu expert sai ce wannan gyadar da take cikin bawonta ko wannan shinkafar da take cikin zangarniyarta ana fahimta inda za a cike ta za ta bayar da buhu kaza ko ton kaza ana fahimta sai a ce to kai kiyasin ta haka ka cire zakar kaga musulunci ya yarda maka da fadaruhu fi sumbulihi ba dole sai kai wai saboda kai zakka ba zaka iya barin ta aika take kuma ka cire zakar ka fa'ida ta gaba da yace illa qalilan mimma ta'kulun ya nuna maka economy wajen ci kadan kadan saboda ajiye don gaba illa qalilan mimma ta'kulun a to ka zan baka da shi da yawa ka cinye gaba daya gobe kuma ka zo ka ce inna ilallahi rajibuna yanzu ka zo makaranta sai aka baka pocket money ka naira 3000 ne yanzu don Allah sai kai daidai da wanda yake da 30,000 ai illa qalilan mimma ta'kulun sannan fa'ida ta gaba shine da yake mimma ta'kulun ashe ko kadan ne fa ka rika ci karka bari ka mutu kana da kadan saboda wani yana da kadan saboda kaban tsumi sai bari har ya mutu sai zai kara sai sun kara yawa irin mutumin nan da zai zama ga dan daidai wanda zai ci har yayi sadaka har shi ma ya samu da shi da iyalansa amma ba zai yi haka ba sai ya ta tsumi har ya zama shi ma ya zo ya kasa ci shi bai amfana da shi ba fa'ida ta gaba ita ce da yace abin nan ya'kuluhunna tab'un shidad za a samu waɗansu munanan ai waɗansu shekarun waɗanda za su zo suna cinye su ashe ana iya jingina lokacin bala'i ga lokacin ana fahimta ana iya cewa lokaci kaza lokacin bala'i ne wannan baya daga cikin abin da wannan suke cewa ba a haka karkace shekara kaza an yi wahala sai dai kawai ka jingina abin wa wahala amma karka jingina wa lokaci amma ba laifi bane a musulunci ka ce wannan lokaci ne na wahala kamar yadda Allah ya ce fi sa'atil usra ana fahimta fa'ida ta gaba ita ce da yace wato a'amun fihi yughathu an-nas sai ga wata shekara haka dan adam yake in Allah ya tashi kawo budi yanzu an yi shekara 14 ne fa amma shekara ɗaya da ta zo Allah ya kawo arziki sai zama a cikin sa yughathu an-nas fihi ya'tirun har an manta idan Allah duk wahalar da ake cikin nan a yanzu a nan kasar da sauran kasashe da suke wahala wallahi in Allah ya ga dama sai kawo amun fihi yughathu an-nas fihi ya'tirun a cikin shekara ɗaya sai kaga Allah ya canza komai ma baina tarfati aynin wa intibahatiha yuhawwilu Allah min halin ila hal a lokaci ɗaya in Allah ya kawo tashi kawo canji sai ga an wayi gari Allah ya kawo sauki duk abin da muke cikin nan mu ci gaba da dogaro ga Allah muna neman Allah ya kawo sauki sai kaga Allah ya kawo amul fihi yughathu an-nas fihi ya'tirun sannan abu na kusa da ƙarshe shine muna fahimtar annabawan Allah sun bayar da gudumawa mai tsoka wajen gina duniya da rayuwar dan adam ba kawai addini suka gina ba yanzu Annabi Yusuf ku ji duk contribution inda yake barwa ilimin economy ilimin agricultural science ilimin management ilimin budget and planning ilimin duk wannan yana ta bayarwa ashe annabawan Allah sun koyar da mu nemi ilimin zamani da zamu amfani duniya bayan ilimin addinin da zamu amfani lahira sannan kuma fa'ida ta ƙarshe kenan yanzu da zamu tsaya shine ashe a sanadiyar mutum daya Allah yana iya kawo albarka wa ƙasa baki daya shi yasa mutanen kirki a jawo su a jika a girmama su a mutunta su a sanadiyar wani mutum daya wallahi sai Allah ya kawo ƙasa gaba daya arziki yanzu duk wannan albarka da za a zo a ce a Masar da za a samu amun fihi yughathu an-nas wa fihi ya'tirun albarkacin waye Annabi Yusuf dan garin ne dan kauye ne yazo amma da yake sun rike shi kuma suka zo suka bashi matsayi wannan matsayin nasa da ya zama shine sanadiyar albarkar ƙasan gaba daya da kuma al'ummar ƙasa don haka ana iya samun bako yan gari su rike shi kuma yanzu ya zama yayi amfani wa yan ƙasa gaba daya waɗannan su ne abinda lokaci zai iya bamu dama mu faɗa dangane da fa'idojin da suke cikin wannan ayoyi da muka karanta a cikin wannan sura mai albarka kafin mu dakata ina muku albishir da zuwan ɗaya daga cikin manya-manyan malamai kuma shugabanni malamina kuma mentona barista Garba Hassan shugaban kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna ta jihar Bauchi babban malami a bangaren addinin musulunci kuma babban malami a harka ta rayuwa babban lauya kuma shine in muku wani sabon albishir din shine wanda ya fara gabatar da tafsirin alqur'ani a ATBU kuma a kansa ne na fara jan baki a matsayin alaramma wa malami mai tafsiri haka ina gayyatar mai gidana kuma malami na barista Garba Hassan ya zai zauna in ja mata baki ya ci gaba da tafsiri